mishkilolin mata na gaba daya kashi na daya wato mishkilolin mata a dunkule mun yi magana mai yawan gaske game da mata a shekaru da suka wuce game da mishkilolin su amma kuma kowanne mukan ce a takeice mukan yi shi tun ba manta ba mun yi bayani game da mishkiloli na ƴan mata da mishkiloli irin na aure da mishkiloli irin na raba tsakani da mishkiloli irin na tangarda ta zaman aure da kuma mishkiloli irin na mata in sun kai sinil ya'as menopause wato inda mace za ta daina jinin haila Allah ta'ala ya bata ko yi mata ritaya dan ta huta wanda wannan mun sha cewa ba yana nufin kuma mace ita ta tashi daga aiki kenan ba kaman dai ma'aikaci ne a yi mara taya wani sai ya sake yin shekarun da ya yi a aikin kuma yana nan daram haka ma ita ma mace ba ana nufin kuma shi kenan ba takan dawo ma ta fi amfani a zaman aure din fiye da da kafin ta shiga wannan hali na daina yin al'ada kuma wannan halin na damuwa baya wuce shekara biyu a wannan watan ma idan ba a manta ba mun yi magana game da mishkilar wato mata kyawawa da mishkilar masu dukiya da mishkilar masu a matsayi ko asali da kuma mishkilar mai addini duk mun kawo su kuma in ba a manta ba bana mun fara yin bayani da mishkiloli irin na maza kawai da shi muka fara kuma duk wannan mukan yi ne bisa waɗansu ayoyi da mukan zo kansu waɗanda suka yi bayani to mu kuma mu fitar da irin abubuwan da yake karkashi saboda alqur'ani tibyanan ne li kulli shay'in qur'ani mai bayani ne akan komai kuma alqur'ani ya ce ma farradana fil kitabi min shay ba mu bar komai a cikin littafi ba kenan duk abin da kace baka ganshi ba a cikin qur'ani kuru-kuru to bincikanka ne ya takaita waɗannan abubuwa kamar yadda aka sani muna warware su ne da adibul badi wato magani na canji to magani wanda aka sauya da Hausa amma dai abin da yake a Turanci shine alternative medicine wato magani ba wanda aka saba yi ba irin wanda aka saba ake warkar da cututtuka da su ba akwai traditional medicine wanda dama an saba ka da ba azubuti a rubuta maka magani Panadol wane wannan duk an saba to wannan canjin wadancan din ne wanda shine yanzu yake tashe a duniya da tattafai ga sunan timatima barkatai an wallafa su kana rubuta a computer alternative medicine zaka ga haka kuma kowanne dai da hanyar warware shi ko da warkar da shi ko da kawar da shi da izinin Allah da ayoyin alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama da maganganun malamai waɗanda suke masana waɗanda suke da ƙwarewa a cikin wannan da kuma hanyoyi na warkarwa da itatuwa da tsirrai wanda a dunkulen shi ne ake cewa alternative medicine irin su kahodo alternative irin su tsago irin su allurar China duk wannan alternative medicine ana yin magani da dariya ana yin magani da kuka ana yin magani irin waɗannan dukkanin su ana ce da su alternative medicine ana yin magani kawai da motsa jiki ana yin magani kawai da kallon wani abu kowanne irin likita akwai irin hanyoyi da Allah ya hore masa wanda yake warkarwa da marasa lafiyarsa wanda ba a san da su ba shine kirkiro su to su waɗannan mushkiloli na mata tunda nace a dunkule suke to kenan za a raba su ne mataki 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 wanda kowanne mataki da mace ta samu kanta yana da matsala irin tasa mu kuma muna da hanyoyin warwarewa wannan matsala irin tamu to wannan din ce ai tasa kuke ji ina cewa wa amma bi ni'imati rabbika fa hadith ko kuma zalika fadlullah yutihi man yasha wallahu wasi'un ali wallahu zul fadl azim yakatassu bi rahmati man yasha wallahu zul fadl azim shi ko kuma alqur'ani ya ce ni'imar da Allah ya yi maka ko baiwar da Allah ya maka ka gaya wa mutane fa hadith umarni ne a cikin suratul duha nan kuma Allah ta'ala shi kansa idan ya faɗi waɗansu ni'imomi sai ce to wannan fafalala ce ta Allah yana bada ita ga wanda ya ga dama yana keɓantar wanda ya ga dama da rahamarsa don ku shine zul fadl azim kuma yutil hikimata man yasha ana bada hikima ko kuma Allah subhanahu wataala yana bada hikima ga wanda ya ga dama wa man yutil hikimata faqad utiya khairan katira wanda Allah ya bi hikima to ya bashi alkhairai masu yawan gaske to zamu raba abin ne mataki 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 na ɗaya shine sanda mace daga lokacin da aka haife ta har zuwa sanda ta kai shekaru na aure wannan matsalolin su daban suke akwai kuma matsala ta biyu ita ce matsala ta lokacin yin zance wato sanda mace ta fara isa yin zance da saure wato marhala ko kuma mataki na shirye-shiryen yin aure kuma wannan matsala ce wacce ko kuma lokaci ne wanda mace take fuskantar waɗansu matsaloli kafin a kai ga ɗaura aure ko dai matsaloli game da iyayenta ko matsaloli game da ita kan kanta ko matsaloli game da shi saurayin ko samarin ko matsaloli game da iyayensu ko iyayensa to daga nan waɗannan matsaloli guda biyu shine wanda mace take fuskanta a sanda take gida a zaune da iyayenta idan waɗannan matakai guda biyu suka wuce to shikenan mace kuma ta daina zama tare da iyayenta sai dai idan ya kasance wani abu ne mara dadi ya faru ko mutuwar aure ko yaji ko mutuwar miji amma in ba haka ba daga an yi aurenta ta bar gida kenan ta yi sallama da gida sai kuma mataki na uku wanda mace ta kan shiga shine matakin amarya a sanda aka kai ta gidan miji nan ma matsalar tana amarya kafin ta zama matar gida ko uwar gida kuma irin waɗannan matsalolin daban suke bisu kama da waɗancan guda biyun ba kuma ba su yi kama da na ƙasar da za mu kawo mu faɗa ba matsala ce wacce ya kasance ta zo gida inda ya kasance dukkan waɗanda za ta yi mu'amala da su yanzu duk baƙi ne gidan ma baƙo ne a gare ta ba taɓa yau da aka kawo ɗin shi ne ranar da za ta yi kwana na farko a gidan komai baƙo ne shi mijin baƙo ne ƴan uwansa baƙi ne iyayensa baƙi ne gare ta tana zama da iyayenta sai ta zo ta samu waɗansu irinsu kuma amma ba waɗancan ba ne sai ta zo ta yi biƙin koyon zama da su koyon sabawa da su na kirki ne ba na kirki ba suna santa ba sa santa wannan zaman zai ɗore ba zai ɗore ba me zai faru wannan auren na gaske ne ko yaudara ce tunda duk irin abubuwan suna faruwa akwai matsaloli kuma mataki na huɗu shine a sanda mace ta yi ciki na farko daga ciki na farko har lokacin da za a yaye wannan yaro wata matsala ce wata bata san da ita ba bata saba da ita ba duk koyo za ta yi komai koyo daga nan za ta sa ɗan ba ita ma yanzu a maimakon da ita ake tarbiya ita ma yanzu an ƙura mata ido fa ita ce yanzu za ta yi tarbiya ita za ta kula da lafiya wanda da can ita ake kula da lafiyarta kafin ta koya amma in ta koya kuma shikenan ta sami experience in ta sake yin ciki na biyu ta san kan da ta yi wancan alal misali kowane office aka kai ka wuya ka shekara ɗaya in ka shekara ɗaya to mai yiwuwa shikenan duk wata wani kiss da zai zo gare ka za ka ga cewa wannan kiss din ka taɓa yin irinsa ko ba zai yi sauƙi ba tunda ka taɓa yin kamar sa an naɗa ka alƙali kowace shari'ar farko dole sai ka yi bincike ile sai kai ta fatawa ma wajen waɗansu tsofaffin alƙalan kuma kai shari'a uku hudu biyar shida bakwai kai ɗari ka shekara kana yi to a shekara ta biyu ga mafi yawan abin da zai zo gare ka dama ka san shi to haka nan ma mace daga ɗaukar ciki ɗin hanyar ɗaukar cikin da sanda ta yi cikin da sanda ta haihu tana za ta shayar ta yaye yaran duk komai sabo ne a gare ta ga wannan abu da yake tare da kuma ga wani kuma har yanzu ana ce da ke miji da Allah ya haɗa ta da ga ƴan uwansa duk wannan abu ba uwarta yanzu ba ubanta ba ƴan uwanta sai waɗannan da suke baƙi saboda ka ita ba wannan marhalar ko wannan matakin shi ma akwai irin nasa miskilonin sannan idan mace ta kasance ko matar aure ta an kuma saki jiki ko da ba a taɓa haihuwar ba dai za ka zama wata kuma ta zo su zauna ɗin kuma shekara uku huɗu biyar goma ma ba taɓa haihuwar ba amma dai ko matar aure ce mushkila irin ta ɗaukar ciki mushkila irin ta haihuwa mushkila irin ta reno irin ta yaye duk wannan ba ta santa ba amma dai matar aure ce to wannan kuma irin mushkilolin daban suke kuma matan sukan zama iri-iri wadda takan zama ita kaɗai ce a gurin mijin shi ma wannan matsala ce mai zaman kanta ko dai an saki ɗayar da ta zo ta samu ko kuma ita aka auro ita kaɗai ta fara zuwa gida da akwai kuma har yanzu mushkila idan ya kasance tana da kishiyoyi kuma mataki na takwas shine ta kasance mushkila tsakaninta da ƴan uwan miji sannan mushkila cutar ita ce mushkilar ta kasance tsakaninta da ƴaƴanta a inda ya kasance ta zama yanzu ita ce ma babbar mai tarbiya a gidan wato idan ka ɗauke shi mijinta komai da komai yanzu nata ya zama a hannun ko na ƴaƴanta ya zama a wajenta komai suka yi ita ce mai kula da tarbiyyarsu tun daga koya musu magana koya musu zama, koya musu tatata, sha'anin makarantarsu, waɗansu wakila sun girma sun kai tsayinta, waɗansu maza ne, waɗansu mata ne, kowane ɗaya daga ciki akwai irin mushkilarsa, ita kuma Allah Ta'ala ya ɗorawa kula da waɗannan ko warware irin mushkilun nasa. Sannan kuma komai take ana ƙure ido. Sannan kuma mushkilar mace sanda aurenta ya mutu, idan mace aurenta ya mutu ta bar gidan mijin nan ta koma gidansu, mushkila ta waɗanda da ta bari ta manta da su, ta manta da irin halayensu, yanzu ta zo cikinsu za kuma ta sake koyan zama da su, su sun manta da ita, a yanzu za kuma su koyi zama da ita. Miyuwa kowane ɓangare ya daure ya yi haƙuri, miyuwa kuma abin ya zama ba waiwai, ana tsanar juna. Can inda ta baro, shin ana santa ne ko ba a santa, shin tana sa rai za ta koma ko ba ta sa ran komawa, to in ba ta koma ba gaban wanne irin namijin za ta samu, shin za ta sake yin auren ma ko ba za ta sake ba, ko ku saboda ba ta ji daɗin zama a wannan gidan ba za ta ma ce ta daina yin auren kenan, shin wata rayuwar za ta sake zaɓa ta shiga rayuwar makaranta ko rayuwar aiki, haka za ta zauna a cikin wannan tunani, a cikin wannan zulumi, a cikin wannan tsaka mai wahala. To haka idan ya kasance kuma mace mijinta ya mutu, to ita ma irin nata matsalolin da ban suke, wai dai matsaloli irin na zama da mutane a gida din, in ya kasance bata zauna a gidan mijin ba, matsaloli na sha'anin gado idan mai hali ne, matsaloli na ƴaƴa ya za ta tarbiyyar su, ya za ta rike su, matsaloli sun sha bamban da na wacce aka saka, wacce aka saka takan yi tunanin ko mijinta zai dawo da ita, takan ji daɗi kila ko in ta ji muryarsa, ko idan ta ji an yi magana tana sanade da halin da yake ciki a yanzu, kuma ana samun kila sadarwa tsakanin ita da shi ko ta hanyar ƴaƴansu ne ma, idan kuma babu ƴaƴan yana nan dai a zuciyarta, musamman idan zaman lafiya aka yi, shin to amma wacce mijinta ya mutu gaba ɗaya abin da ya shafi tunanin mijinta wannan babu, mafarki ma idan ta yi da shi sai ke sadaka da kosai, so tana tsoron kar ko wani abu ne zai biyo ba ita ma ta bi shi, so daga babu irin wannan tunani na ko zai dawo su sake zama, so daga yanzu dole dai tunanin wa kuma za ta aura kawai shi ne. Ita mace wacce ya kasance mijinta ya mutu, wasu su dogara da aurenta akan cewa ba za ta koma tana tunanin wani namiji ba tunda ya mutu ta haƙura, sabanin wacce idan mijin sakinta yayi meyiwa idan tana nan a tsallafe, wato zuciyarta a makale da sansa, to kila ta rika goranta wa mijin in yi mata wani irin hali ba irin mijinta na farko ba, tunda shine wanda ta fara so a duniya, duk waɗansu abubuwa da ta koya na sha'anin aure daga wajensa ta fara koya, sau da yan wani namiji zai zo ya mata wata firfirta sai ta nuna cewa dai ai da ba haka ake mata ba, kuma wacce mijinta ya mutu ba wannan, saboda haka sai a aure ta sai a zauna lafiya. Kuma waɗansu kuma ba sa son wacce mijinta ya mutu, misali don akwai abubuwa da suke da faruwa, idan shi wannan kaya ne na nan wato mamaci za ga darajarsa ba ta da yawa, yanzu ko gwanjo za a yi akai kaya kasuwa, misali akwai riguna ne a kai su kasuwa, idan da an taya naira dubu dubu, to idan ce ai na mamaci ne sai ga ana tayawa 200-300, ko da kimar kayan mamaci za a yi waɗanda yake sakawa, yan kuɗin kaɗan ake sakawa, ba kowa ne yake da sha'awa ba, sai dai idan ya kasance yan uwan mamacin ne ko ƴaƴansu ko matan su ne za su abin da ya kasance na wanda suka zauna da shi zama na ƙauna suka shaku, to saboda haka waɗansu sun gwammace su auri wacce auren ya mutu, to bare a wannan lokacin har yanzu waɗansu mushkilin ne suke ƙaruwa, in an ce mijinta ya mutu sai an tambaye meye dalilin da ya sa ya mutu, za a yi tabbincike a ji irin cutar da ya yi. Wacce kuma aurenta ya mutu ita nawa za a yi ta tambaya a ji yaya aka yi auren ya mutu, daga wajenta ne ko daga wajensa, to saboda haka dai duk sanda aka ce mace aurenta ya mutu to ta shiga matsala, wata irin matsala wacce ba ta yi daidai da sanda take zaune da iyayenta ba, ba ta yi kuma daidai da sanda ya kasance take da aure ba, sannan idan mace kuma ya kasance ta shiga sunnin ya as menopause daga shekara 45 ko shekara 50-55 zuwa dai 55, a wannan tsakanin mata suke shiga wannan halin na rashin yin al'ada, rashin haihuwa, rashin ciki, da kuma waɗansu abubuwa da za su gamu da shi na damuwa haka a jikinsu, amma wannan yakan gushe zuwa shekara 2 kawai, kuma mun yi bincike mai tsawon gaske shekarun baya game da wannan matsala ta sinnil ya'ar, littafan masana cike da hanyoyin warware wannan matsala, sannan mace idan ta zama kuma tsohuwa tana da aure ko ba ta aure, ita ma wannan irin mushkilar ta daban take. Ita mai sunnul yas ko da aurenta ko ba aure dai, tana da karfinta kuma gabobinsu ga mazaji akwai mamora. To saboda haka ba ta cikin irin wannan damuwa da yawa, miyuwa ma ta zo ta sake murmurewa ta fi kyan gani fiye da sanda take haifa haifa tunda yanzu ta huta, kuma wannan matsala ta sunnul yas ta wuce. To wacce ta kasance kuwa ta tsufan, za ka ga cewa sai waɗanda ta zame tilastinsu su ne za su riƙa kula ta, su za su riƙa magana da ita, za su riƙa zama tare da ita, amma sauran maza za ta gane ita ma a jikinta sai ya yawan damuwa da ita ba, sai dai idan wato mutum ya girmama ta saboda ya ga ta yi sa'ar mahaifiyarsa ko sa'ar kakarsa kawai shikenan, ko kuma wani mai jin kai haka da yake zabi da yake taimakawa waɗanda suka kasance ba su da ƙarfi. Idan ya kasance mai dukiya ce ko a babban gida take, to abin da yakan zama da sassa. Amma a wannan zamanin wata matsala wacce irin waɗannan suke samun kansu a kai, a ce ko mijinsu ya mutu ko aurensu ya mutu, ƴaƴan wannan zamanin marasa hangen nesa matan nan akwai sauranta, an ce likulli saqidin laqit, duk abin da ya faɗi sai ka samu wanda zai zo ya tsinta yana munna. Ku dubi juji, shara ce za a ɗebo daga gida a zubar, sharan ta taru ta yi juji him, amma sai ga wani da jakarsa ko da buhunsa shi kuma nan ne sana'a sai zo yana tsuntsuntar abubuwan da mutane suka zubar. To saboda haka kowace tsohuwa akwai wanda in ya ganta shi kuma yana santa ita, a hakan yake santa. Wata zai kasance sun yi soyayya da can bai same ta ba, ya ce ko ba ta da haƙora, in ji ba ta da aure sai ya aure ta, kuma sai ya cika wannan alƙawarin. Ba haka ya faru kakata ta mutu kwanaki? Ai saurayinta ne na farko, bayan mijinta na ƙarshe ya mutu ya ji labari ya zo ya aure ta kuma suka zauna har sai da ya riga ta mutuwa, wanda ita sai bana ta rasu. Bilkis, Hajiya Bilkis, ana ce Bilki Koriya idan a bambance da sauran Bilki Bilki a gaya. Shi ne a wani baiti nake cewa ɗan Bilki jikan Bilki baban Bilki alƙalin ƙafa, to ita Bilkin nake nufi. To sai kuma mataki na 14, waɗancan matakai ne waɗanda sun shafi mishkiloli da irin cuce-cuce na wannan lokacin. To amma kuma akwai cuce-cuce na jiki wanda ya shafi mata kawai, wanda dukkan matan da muka ambata suna iya kamuwa da wasu daga cikin waɗannan cutoci ko yanzu ko nan gaba. Saboda haka daga cikin irin abubuwan da zamu zo mu yi ba, duk wannan zamu zo mu dauki ɗai-ɗai da ɗai-ɗai, kowanne ya zama mun yi bayani a kansa, kuma sannan mu yi wa wani araba biyu, wani araba ma uku, sannan mu zo mu yi bayani akan kuma cutoci waɗanda mata kawai suka keɓanta, maza ba sa yin wannan. Abin da ya shafi zubar jini, vaginal bleeding, wannan ai maza mata ne suke, akwai matsalolinsa irin nasa. Wannan jinin na haila ne, a'a na istihaba ne, irin wannan daban, yana zuwa da zafi, yana zuwa da ciwon mara, baya zuwa da ciwon mara. Wanda mun ce akwai mata wanda ni ne na gano wannan, ban taɓa ganin wani wanda ya danganta irin wannan ciwon marar mai muni da hana haihuwa ba. Wa amma bin imtar duka hadis, ta gano maganin wannan ciwon marar mai zafi wanda ban taɓa sanin wani yana da shi ba, ni ma da wani ya bani da zan ce ya riga ni sani, ko ya bai wani kafin ya bani, ko ya bai wani bayan ya bani. In dai ciwon marar nan ne wanda ake yi wata-wata, wanda sai an gane a gida ba ciwon mara na danka ba, to nan sai dai kawai a sha magani, kowane iri ne kuwa maganin, in dai ba na hannu ba ne sai dai a sha magani wanda a wannan watan ya zo da sauki, amma watan gobe sai an yi, watan jibi sai an yi, watan gata sai an yi. Amma wannan idan aka yi amfani da shi har abada ba za a yi ba. Saboda haka idan mace ba ta yi wannan ciwo na mara ba a wannan watan, watan gobe kamar da ƙasa ne insha Allah za ka ta yi ciki. In dai ya zama daman wannan shi ne dalilin rashin ciki. Akwai kuma mushkiloli waɗanda suka shafi shi kansa gaban mace ɗin. Za mu yi kamar yadda aka sani, muna ƙoƙari mu ga mun yi amfani da kalmomi waɗanda suka kasance masu tsafta. Da an ce mahabal, to da larabci ana nufin cewa gaban, gabaki ɗayansa. Idan an ce kuma farji, ana nufin kafa, kofa, ko malaman tsoro idan an je ana yin fassara, duk sanda aka zo kan kalmar farji za ka yi sun ce kafa, wato ma'ana kofa kenan. To kenan za mu gane gaban mace gabaki ɗayansa yana da suna, sannan kuma cikin sa yana da suna ba kaman a wajen Hausawa ba. To shi matsalolin sa, irin ciwon sa, irin zafin sa, a san da kike keke kade ko san da kike tare da mai gida. Sannan akwai kuma cutoci irin na ovaries, abubuwan nan guda biyu da suke gefen mara dama da hagun, wanda kwai wato ovary yake shiga cikin sa ya bi ta fallopian tubes, a inda zai zama in ya haɗu da kwayar halitta ta namiji su zama ɗa. Sannan akwai kuma mushkiloli irin na tsufan wato ci gaba din na mace, yakan tsufa ita kuma bata tsufa ba. Sannan akwai kuma matsaloli irin na wuyan mahaifa, kamar za a ɗauka cewa a taƙaice ci gaban mace, kamar za a ce ciki ne da falo, kamar a ce ciki ɗin, ko kuma a ce ciki cikin gaban shi ne tsakar gida misali, wuyan mahaifa shi ne a ce falo, can cikin mahaifa a ce kuma ɗaki. Haka na kasa su ni a tunanina, amma ko da yake ina yin sharbu da su likitoci waɗanda su ne dama aikinsu ne, kuma su suke da ƙwarewa akan wannan mu ma wani abu ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana na baiwar alhamdulillahi iya yin wannan bincike, har kuma mu iya gabatar da shi ga masu sauraro. Sannan bayan wannan kuma akwai matsala irin ta mafitsara, mata suna fama da irin waɗannan matsaloli, kamar irin yadda mahaifa takan sakko, to haka nan ita ma mafitsara takan sakko. Wato mata da yawan gaske da yake guri ne kai ba iya leƙawa za ka yi ka gano ba, inda mutum ba da mudubi zai sa ya gani ba, ba za ka iya sanin me yake faruwa ba. Saboda haka da yawansu, ban sa ce waɗanda ma da ba ma karatu suka yi ba, kawai dai ga shi nan ne, da yawansu za ka ji sun ce wani abu ne ya fito min a gaba, ya toshe min gaba, ko su ce a wani nama ne ya tsuro a gabana, ko su ce a mahaifa ce ta fito, wanda mahaifan ma sai ka yi sun ce nama ne ya fito. To in muka duba sai muka cewa a mafitsarar ce ta faɗo ƙasa, ta yiwo ƙasa, sai ta zo ta toshe wajen ƙofar. To sai a tsammanin wani nama ne nan kuwa a mafitsarar ce ta sakko. To su wannan irin matsaloli ne da ya shafi mafitsara. Haka nan kuma lalacewar cikin gaban na mace, da kuma lalacewar ita mafitsara ɗin, da lalacewar mahaifa ɗin, ba irin wannan ne ake samun wannan BBF ɗin, amma BBF ba yana nufin cewa lalacewar, in an ce lalace to abu ya tashi daga aiki kenan, amma BBF ka kaman hujewa ce, da inda aka samu waɗansu gaɓoɓi guda biyu, wannan da ƙofa suka huje a tsakiya, to dole idan wannan yana da wani abacin sa ya riƙa zubowa a cikin na wannan ɗin a cikin ɗaya. Wannan shi ne da aka zama nan BBM na fistula, wanda muna ce da shi Nasur, aimakon Basir to Nasur, wanda ku ba ya tsaya ne kawai a gaban mace kawai ba, da kuma mafitsararta ba, a'a a duk inda aka samu irin waɗannan gaɓoɓi sun haɗe a ko'ina ne a cikin jiki, to shi ne BBM fara yanzu. Ni dai haka bincike na ya nuna. Sannan akan samu waɗansu kuma ƙuraje haka a cikin a gaba ɗin, an ce gaba to ana nufin ba bayan gaban mace kenan, daga sama abubuwan da ake gani kuku daga waje, ana iya samun kuraje, wannan abu ne wanda ya kasance ruwan dare, samun kuraje, samun ƙaiƙayi. Har yanzu aka samu waɗansu jakunkuna a cikin ovaries ɗin, wanda ake ce cyst, wani abu ne wanda zai taru wai Allah kaman ƙasa ne mai dauɗa ne, haka dai zai tattaru a ciki, shi ma wannan yana da irin matsala tasa. Kuma duk waɗannan abubuwa a yanzu alhamdulillahi akwai hanyoyin gane su, in akwai in babu, waɗansu a yi operation a cire su, ko a ƙara faɗin su, ko a tsuke su, wannan duk akwai a yanzu, wanda a da kuwa abu ne kawai ga duhu, sai dai kawai a yi ta shaci faɗi, wani abin ma a yi tsammanin larura ce sai an yanka mace, aka kuma ashe ba haka bane, a mayar a sake ɗinkewa. To akan samu wato shi ne wannan cyst ɗin. To sannan kuma a cikin akwai kuma abin da ake cewa fibrous, wani kumburi ne wanda ya kasance akan same shi a gurare a cikin mahaifa, akan same a cikin wannan ovaries ɗin. Idan an samu wannan kumburi, to idan ƙwai ya zo zai zama ko dai ya kasa zama tunda ya tadda wani a gurin, ko kuma in ya zauna ya zama shape ɗinsa yadda yake na ƙwai ya canza, ya kasance ba zai iya tafiya ya bi ta fallopian tubes, ko kuma in ya tafin ya kasance in ya haɗu da ƙwayar namiji ita mahaifa ta ce ba ta yadda da wannan ba, tunda wani baƙon abu ne. To ta haka ake samun irin wannan ɓari. Ai ɓari abin ai ta godewa Allah ne subhanahu wataala, idan da ba dan Allah subhanahu wataala ya sa ya sanya wa mahaifa hankali da lura da komai ya shigo, sai ta yi screening ta gane shin wannan na kirki ne ko ba na kirki ba, in na kirki ne ta bar shi, in ba na kirki ba ta yi waje da shi. to shi za a ce bari duk yawancin bari irin abin da yake faruwa kenan amma sai ga ana bakin cikin cewa an samu shi yanzu da har ya kai wata ya kai wata amma an yi barin sa to ita mahaifar ce bata yarda da shi ba da ana haifar irin waɗannan da duniyan ta cika da dodanni ta cika da abubuwan tsoro to amma kuma Allah cikin rahamarsa cikin ikonsa cikin tausayinsa cikin jin ƙayinsa cikin afuwarsa sai ya baiwa mahaifa hankali yayin da za ta daga furzar duk wani abu wanda ta ji cewa ta fahimta ba kyakkyawa ba ne ko da ko ya zo daga abokin hulɗarta ne na yau da kullum ko da ya zo daga faluwin tuf ne ko da ya zo daga wajen namiji ne sannan abu na gaba kuma shi ne na 14 shi ne kansa ta gaɓoɓin haihuwa na mace to wannan shi na 14 abinda za mu bayyana yanzu shi ne ya fi haɗari a cikin rayuwar mace shi ne kansa ta mama wannan kansa ta mama tana daga cikin abubuwan da suke gaba-gaba ko a kan gaba wajen jawa mata matsala watakila ma har wata kaga ta rasa ranta idan muka dubi a Amurka wannan bincike na fa ya kai wajen shekara 20 saboda ka ba ban zo yin bayanin bane dalla-dalla ina bin da tsohon bincike na tabbatar za a samu bayani wanda ya kasance na ci gaba fiye da wannan amma wannan ma haka nan ilimi ya tabbatar da shi a likitance abubuwan da nake bayani a Amurka za a samu mace wacce take kamuwa da ciwon kansa ta mama wato sabuwa wanda za su kai kaman 70,000 wanda ku suke mutuwa a sakamakon haka su kuma sun kai kaman ko fiye da 30,000 ba yawancin waɗanda suke fadawa cikin wannan hadari na kamuwa da kansa ta mama su ne waɗanda sun haura shekara 45 wannan fa bincike ne da aka yi wajen shekara 20 kamar yadda nake gaya muku kuma insha Allah za mu zo mu ƙarin bayani a lokacin da muka zo muke yin bayani dalla-dalla a san da muka zo da wani sabon bincike to wannan bincike yana cewa waɗanda suka fi kamuwa har yanzu da irin wannan a cikin mata su ne irin matan nan da ya kasance a ƙaramin gida kuma ba sa shayar da mamansu ga 'ya'yansu suna ba su wani abin daban suna sha ba mamansu da kansu ba amma waɗanda ya kasance suke babban gida kuma suke ba da mamansu ga 'ya'yansu to wannan ba sa yawan kamuwa da irin wannan cuta ta kansar mama yawa saboda waɗanda suke ƙaramin gida ba masu ƙarfi ba ne ba za su iya shawo kan wannan cuta dandanan yadda za a magance ta ba amma masu hali suna da hanyoyi da yawa har ƙasar waje suna iya fita don haka ne abin yayi ƙaranci kuma uwa uba ga mama da suke bayarwa nasu ga 'ya'yan nasu to abu na gaba shi ne wato na 16 cuta ta 16 irin ta mata shi ne kansar mahaifa cuta ta 17 ita ce kansa ta wannan ovary da muka faɗa ko da yake yakan faru misali yakan takaita ne a wasu shekaru na musamman wanda idan mace ta kai to sai dai mafi yawan waɗanda suke kamuwa da wannan cuta irin waɗanda jininsu yakan ɗauke ne amma kada masu sani ne asmini post su yi tsoro a yanzu akwai hanyoyi na bincike na zamani waɗanda suke warkar da irin waɗannan matsaloli ko ta hanyar operation ko kuma ta hanyar ba da magani akwai daga cikin likitoci ma wani da yake cewa shi wannan nau'i na cancer ovary yana daga cikin wato cancer ko jeji in an ce cancer ana nufin ko cutar ko jeji ko safara yana daga cikin kansoshi ko cutar kansa waɗanda suka fi haɗari gaba ɗaya idan aka tattaro cutar kansa ta gaba kaza ta gaba to wannan tana da cikin wacce ta fi haɗari abin da ya sa ku gano shi musamman a da yana da wahalar gaske a matakin farko ba a iya gane shi ba a iya gane mace sai kasance tana da kansa a cikin ovary ɗinta amma ba za a iya ganowa ba a matakin farko saboda babu wata alama da za a iya samu don saboda su waɗannan ovary ɗin suna can ƙarshe cikin lungu don wannan ne ba a iya sanin a ina suke ba a iya sanin wani hali suke ciki suna ciki can a cikin wato kunkun ko a cikin haul kamar yadda Laraba suke faɗar su al-haul shine wato a ce kamar gulbi ni ko nake kiransa kamar ovary dan da na dube sai naga abubuwa ne aka zo aka ajiye masa kowane da gurin zaman sa kowane da gurin zaman sa kamar yadda za a zo a yi waina ga gida wannan azuwa masa nasa wannan azuwa masa nasa wannan azuwa masa nasa in an ga dama sai a ɗebe su to shine yake cewa nafsa wato kuma da turanci ana cewa pelvis to kuma har yanzu bugu da ƙari su ovary ɗin nan ba kaman sauran gabobin bane ba a hada suke da gaban mace ba ballantana idan wani abu ya same su a ga wayansu alamu ko na zubowar ruwa ko wayansu kuraje ko wani abu makamancin wannan ba a hada suke ba saboda haka ba a ganewa to saboda yawancin kansoshin da suke faruwa a gabobin haihuwa na mace sukan nuna alama ta zubowar ruwa sukan nuna alama ta gaban mace ko a waje ko daga ciki sannan sai akwai kuma har yanzu wata matsala ko kuma wata cutar wacce ta shafi mata shine irin abin da ake cewa kansar cikin gabaɗin da kuma kansar a gaban gaba ɗaya da kuma abin da ake cewa fallopian tube to amma wannan yana da wahala waɗannan guraren guda uku a samu kansa din saboda abubuwa ne gaban mace gashi nan a fili yake samun gaban a fili yake fallopian tube dan me saboda yake da wahala ko kuma yake da karanci saboda a fili suke dandanan in akwai za a gane in babu ma za a gane sabanin waɗanda suke can ciki a kulli a wani guri sai a dade ko ba su dangantaka da waɗansu gabobi na zahiri to sai a dade ba a gano su ba in dai ba da abun bincike irin yanzu na zamani ba irin su ultrasound nan da ake amfani da shi to amma zan gama wannan bayanin ba sai na yiwa mata wani albishis ko kuma na ba su wata kyauta wacce za ta kasance ta zama wani mataki na gargadi ko irin yadda zaka sa alam ya fadarkar da kai lokacin da zaka tashi abinda idan sun gane shi insha Allah ba za su kamu da cutar kansa din nan ba dan ku saboda za a samu damar daukar mataki na gaggawa a shawo kan abin tun bai bunƙasa ba to ya kamata lalle mace ta san cewa in ta ga waɗannan abubuwa guda bakwai to maza kuma suka zauna a tare da ita fiye da sati biyu to ce kokari maza ta garzaya asibiti dan saboda a bincika a gano idan kansa ne to shikenan a dauki matakin da za a hana ta ta faru in kuma babu a ce babu hankali ya kwanta sai a bada maganin wannan abun abu na daya dai shine zubar jini irin wanda ba a saba ba an san akwai jinin haila an san akwai jinin biki sai kanshi jini ne kawai ba na daya da cikin waɗannan ba ko kuma ya zama zubar wani abu kamar zubar ruwa ko zubar wani abu ruwan ruwa duk wannan an san su haka nan samu wani kurji ko wayansu kumburi ko a samu wani kullutu a cikin mama ko a wani gurin ko kuma a samu canji a fili na motsin hanji ko motsin mafitsara tana motsi kamar wani abu ne mai rai a ciki ko a samu alsa yin gyamban ciki din nan wanda ya ki warkewa ko a samu wahalar abu na biyar kenan wahalar narkewar abinci ya zama abincin da aka ci ya zama yana fitowa kamar yadda ya shiga yana jawo ko kumburin ciki ka ji shi barkan bakin daga ji ka san lalle bai narke ba ko idan an samu wahalar haɗewa abincin abu na shida shine zama dashewar murya ko kuma tari wanda aka dade ana yi dashewar murya wanda ta dade bata washe ba suka zama chronic ko kuma canzawar girman wata alama da take jikin mama za a same shi yana da kaloli iri-iri kalan nan da tanan ba kuma kowanne daidai misali da amma ya ƙara faɗi da yawa kala kaza ta yi faɗi da yawa ko kuma wani tabbare-tabbare da ike a jiki girmansa ya fi yadda aka san shi a da sai laraba shi suke kira shama ko waɗansu kuraje manya-manya waɗanda ya kasance ga su a fili to wannan shine abu na bakwai to idan ya kasance waɗannan abubuwa ba su ji magani ba har fiye da sati biyu to sai a garzaya wajen asibiti sai a garzaya asibiti wajen likita sai yi cikakken bayani kuma sai a ɗauki mataki in dai za a kula da wannan to babu shakka zai kasance ya zama shawo kan lamarin kuma har yanzu wani abu da zan ƙara shi ne na takwas ya zama kowace mace tana ɗaukar matakin bincike na mamunanta duk wata-wata kuma babu shakka kowane likita zai iya taimakawa ya sanar da ita ya ilmantar da ita yadda za ta riƙa yin wannan binciken da zarar ta ga wani kumburi ko ɗaya ya fi ɗaya ko kuma a'a ta ji wani kullutu ko kullutai ko kuma ta ga kalar wani daga ciki ya canza to sai ta garzaya maza asibiti wanda dandanan ne za a iya ganowa ko menene kuma a ɗauki hanyar magance shi abu na 19 shine ciwon baya mace ɗaya a cikin mata hudu duk inda ka sami mace hudu to ɗaya daga cikinsu tana fama da ciwon baya ne za ka ga mace ta tafi asibiti wajen ganin likita akan wata matsala daban amma ba za ta ƙare gaya masa wannan matsalar ba kuma sai ta ce baya na ma yana ciwo to dai har da haka dai insha Allah wannan ba ya tsaya ba kun san akwai sun maganar kuma operation na waɗannan abubuwa yaya za a yi su abin da ya shafi yanke nonon za a yi abin da ya shafi ita mahaifar za a cire amma duk irin waɗannan suna nan insha Allah wannan duka kar amanta fa muna fadar nau'i na waɗannan abubuwa kafin mu zo mu sharshin su bisu dalla dalla yanda za mu kawo dalilin su za mu kawo alamun su za mu kawo kuma hanyar magance su da izinin Allah kamar yadda muka fada da alqur'ani mai girma ko da hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama ko maganganun malamai ko inda suke masu kwarewa a wannan fanni ko kuma da abin da ya shafi itatuwa ko waɗansu tsirrai ko waɗansu abubuwa daban waɗanda ya halatta a shar'ance ai magani da su